Sashen Hausa na muryar Amurka yake muku magana da wannan la'asariyar Laraba, 4 ga watan Oktoban shekarar 2017. Akan mitoci da suka hada da 16, 21, 25 da kuma 60. A jamhuriyar Niger ana iya jin mu ta tashar mu ta VOA Africa zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad da Lol da Niya. Sai kuma radion Alpha Radio kenan da ke birnin Kumasi, yayin da a duniyar gizo ta internet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanmu da wannan lokaci, Baba Yako Makeri ne tare da Maryam Dauda, za mu gabatar muku da shirinmu na wannan la'asariyan. Kafin ku ji rahotanninmu ga kanun labarai.
Ta yiwu yankin Catalonia da ke kasar Spain da ya jefa kura'ar raba gardamar samun yancin kai ranar Lahadi, a lokacin da 'yan sandan kasar suka yi kokarin murkushe masu jefa kura'ar ya ayyana yancin cin gashin kai a ƙarshen makon nan ko kuma mako mai zuwa. Yau Laraba, wata kotun kasar Turkiya ta yankewa mutane 34 hukuncin ɗaurin rai da rai a gidan yari, asabar da an same su da laifin kitsa maƙarƙashiyar yi wa shugaba Recep Tayyip Erdogan kisan gilla a lokacin wani yunkurin juyin mulki wanda bai yi nasara ba a bara.
To, bayan kun gama jin labarai, za ku ji cewar akalla mutane 15 sun mutu a wani haɗarin jirgin ruwa a Zamare a jihar Niger. To, ko menene masana suke faɗa game da yawan haɗarin jiragen ruwa a Najeriya wanda yake sanadin mutuwar mutane da dama?
Da akwai buƙatar gwamnati ta nemo masana wannan harka, dubi jiragen nan wanda bai kamata a bar shi hawa ba, a hana shi hawa. Sannan da akwai buƙatar a kowane gaba na ruwa da ake ƙetarewa samu masu ceton rai, ma'ana life guard wanda su taimaka ma al'umma.
Muna kuma ɗauke da rahoto daga Ghana, inda gwamnatin ƙasar ta sha alwashin bunƙasa harkokin noma a cikin ƙasar, ganin cewar ƙasar ba ta cin babban gajiyar sashen noma duk da irin gudunmuwa da sashen yake yi wa tattalin arzikin ƙasar. Ladan Ibrahim Ayawa kuma na tafi da shirinsa na himma ba ta garago. Bayan haka sai saƙonni da ku aiko mana, amma duk sai bayan kun sha labaran duniya.
Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Ta yiwu yankin Catalonia da ke kasar Spain da ya jefa kura'ar raba gardamar samun yancin kai ranar Lahadi, a lokacin da 'yan sandan kasar suka yi kokarin murkushe masu jefa kura'ar ya ayyana yancin gashin kai a ƙarshen makon nan ko kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu. Charles Puigdemont, shugaban yankin, ya faɗawa kafar yaɗa labaran Ingila ta BBC cewa gwamnatin yankin za ta ɗauki wani mataki da zarar an kammala ƙirgan kuru'un da aka kada. Puigdemont na shirin gabatar da jawabi yau Laraba da yamma. Hukumomin Catalonia sun ce kashi 90 cikin 100 na waɗanda suka kada kura'ar ranar Lahadi na so su balle daga ƙasar Spain su ayyana kafa jamhuriyarsu. A wasu lokuta masu kada kura'a sun yi bajintar kaucewa yunkurin 'yan sandan kasar na rufe rumfunan zaɓe da hana 'yan kasar Catalonia kada kura'ar raba gardama, abinda kotun kolin kasar Spain a baya ta ce ya saba ka'ida.
Yau Laraba, wata kotun kasar Turkiya ta yankewa mutane 34 hukuncin ɗaurin rai da rai a gidan yari, saboda an same su da laifin kitsa makarkashiya na yi wa shugaba Recep Tayyip Erdogan kisan gilla a lokacin wani yunkurin juyin mulki wadda bai nasara ba a shekarar da ta gabata. Cikin waɗanda aka yankewa hukuncin har da manyan jami'an soja masu mukaman janar da anini da aka ce suna da hannu a wannan samame da aka kai a otel ɗin da Erdogan da iyalansa suke ciki a daren da aka yi yunkurin juyin mulkin wanda bai nasaran ba. Erdogan da iyalansa sun tsallake rijiya da baya bayan da sojoji suka kusa a otel ɗin. Mutane da yawa da ake tuhuman su bisa yunkurin juyin mulkin sun ce ba a yi musu adalci ba, kuma an gallaza musu a lokacin da suke tsare.
Yanzu haka shugaban Amurka Donald Trump yana ziyara a birnin Las Vegas, yayin da masu bincike a garin ke ci gaba da neman dalilin da ya sa wani ɗan bindiga ya kai hari a wani wurin bikin raye-raye da kaɗe-kaɗe daga ɗakinsa da ke benan wani otel inda ya kashe aƙalla mutane 58 da kuma kansa. Gabanin ziyarar, shugaba Trump ya faɗi cewa za mu je mu ga waɗanda suke murmurewa da waɗanda suka tsira. Ya ƙara da cewa za kuma mu gana da 'yan sanda da shugabansu, bayan haka za mu kasance a garin na wani ɗan lokaci. Shugaban na Amurka ya kuma bayyana maharan a matsayin mara hankali, ya kuma ce nan gaba za a tattauna a kan batun sabbin dokokin mallakar bindiga a ƙasar. Bayan waɗanda suka rasa rayukansu, mutane fiye da 500 sun jikkata a lokacin wannan harin.
Waɗannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yan gudun hijira na Rohingya dake Bangladesh sun zargi jami'an tsaron gwamnatin Myanmar da laifin keta haƙƙin bil'adama da yawa da ya biyo bayan hare-haren 'yan bindigar ƙungiyar Arakan Rohingya Salvation Army suka kai a ranar 25 ga watan Agustan wannan shekara a kan ofisoshin 'yan sanda da sansanonin sojoji a jihar Rakhine da ke arewacin ƙasar. Amma ba a bayyana wa 'yan jarida da 'yan rajin kare haƙoƙin bil'adama irin waɗannan munanan abubuwa ba, yara ne suka zana su. Anthony Lake shi ne shugaban hukumar tallafawa yara ƙanana ta Majalisar Ɗinkin Duniya da ake kira UNICEF. Ya faɗa wa manema labarai a Cox a jiya Talata cewa a lokacin da suke aiki da yaran da suke ƙoƙarin taimakawa don warware su daga imuwar da suka tsinci kansu a ciki, ɗaya daga cikin abin da muka yi shi ne muna sa su zana hotuna. Mr. Lake ya ce yana gani a wurare da yawa hotunan zanen da ke nuna farin ciki daga yara. A wasu wurare kuma hotunan ne da muke gani sun sha babban da irin abin da muka gani daga baya. Hotunan da muke gani nan munana ne, suna nuna irin abubuwa da bai kamata yaro ya gansu ba, balle har ma ya huskance su, a cewar Lake. A wani hoto, wasu mutane da yaran suka zana a matsayin sojoji sun harbe fararen hula, yayin da wasu kuma suka ta yi wa da ake kyautata zaton 'yan ɓata gari ne, suka yi amfani da wato takubba suka cecceki wasu mutane da ba a san wato da ba sa dauke da wani makamai.
Dangantakar da ke tsakanin Amurka da ƙasar Cuba ta yi tsamari, wato wadda ta yi tsamari, ta ƙara taɓarɓarewa saboda shawarar da gwamnatin shugaba Trump ta yanke ta koran ma'aikatan jakadancin Cuba guda 15 daga Washington, bayan da jami'an diplomasiyyar Amurka su 22 da wasu iyalansu suka kamu da ciwo sakamakon hare-haren da ba a san kansu ba da aka kai a kan ofishin jakadancin Amurka a Cuba, wanda ya tilasta aka rage yawan ma'aikata da ayyukan da ake gudanarwa a can. Ministan harkokin wajen ƙasar Cuba, Bruno Rodriguez, ya yi Allah ware da korar jami'an, yana mai kiran matakin na siyasa mara adalci kuma. Ya kuma zargi gwamnatin Amurka da ƙin ba da haɗin kai wajen gudanar da bincike.
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. To badalla, akalla mutane 15 sun rasa ransu a wani hadarin jirgin ruwa a wani garin Zamare dake kan iyakar jihohin Niger da jihar Kebbi. Ga wakilinmu Mustapha Nasiru Batsari da ƙarin bayani akan haka.
Akalla mutane 15 ne suka mutu, daga cikin wasu mutane su kimanin 50 da wani jirgin ruwan kwale-kwale ya kife da su a cikin ruwan Zamare dake kan iyakar jihar Kebbi da Niger a Nigeria. Shugaban karamar hukumar Agwara Alhaji Jafaru Muhammad, wanda lamarin ya faru a yankinsa, ya ce waɗanda lamarin ya rutsa da su akasarinsu sun fito ne daga yankin masarautar Kwantagora a jihar Niger a kan hanyarsu ta zuwa ziyarar wani dutsen cikin ruwa da aka samu rubutun Muhammadiya a jikinsa, kamar yadda ya yi mun ƙarin bayani ta wayar salula.
Wuri da wani dutse ne haka wanda yake aljisu gan rubutu na Muhammadiya ya zo cikin sunan manzo Allah ne.
Wato kaman neman tabarriki suke zuwa kenan?
Suna neman tabarriki, a cewa suna da dukkan wara suka zuwa suka fara ɗiban wannan, suna amfani da shi, suna ganin biyan bukata, shi ke da abu sai zama wani abu wanda yake wani ta bugana alfan na al'amarin ba.
To yanzu su wannan mutane mutum nawa ne wannan da hatsari ya rinzuka da su?
To gaskiya suna da yawa, wanda zai ce ga ko a rage mutum nawa zai iya faɗi, zai iya mu saboda baki ne, ba yan ƙasa ba ne, ba yan yawuru ba ne, ba kuma wani yan abu local government ba ne.
Kawo yanzu dai shugaban hukumar ba da agajin gaggawa a jihar Niger Alhaji Ibrahim Inga ya tabbatar da cewa an samu gawarwakin mutane 15 kamar yadda ya yi ƙarin bayani.
No, a kawun akwai ga wasu mutum 15 a asibitin Yauri, sannan kuma akwai mutane uku da ba a gani ba, amma sauran duka an samu aikin ceto, an cece su, kuma ba wanda yake asibiti, kowa yana gida.
Na'am, shi wannan hadarin a cikin jihar Niger ne ya faru ko jihar Kebbi?
Kina fice zuwa dan a cikin jihar Niger ne.
Matsalar hadarin jirgin ruwan kwale-kwale na ƙara ta'azzara musamman a nan jihar Niger, al'amarin da ke haddasa asarar rayuka da dama. Dr. Isa Adamu na Jami'ar IBB da ke jihar Niger, wanda ke sharhi akan al'amura, ya ce a yanzu fa ya zama tilas hukumomi su ɗauki mataki akan wannan matsala.
Amma gaskiya al'amari yana da kyau hukuma gwamnati ta sa ido ta nemi hukuma ta duba yadda jiragen nan lafiya su yake. A gaskiya yawancin jiragen nan tsofaffi kuma rayuwar mutane da yawa ana rasawa wannan da ke buɗa kada. Akwai buƙatar gwamnati ta nemo masala wannan harka su dubi jiragen nan wanda bai kamata a bashi hauro ba, a hana shi hauro. Sannan da akwai buƙatar a kowane gaba na ruwa da ake ƙetare mutane, ake ƙetarewa, da akwai buƙatar a samu masu ceton rai, ma'ana lifeguards wanda za su taimaka ma al'umma a kowane lokaci aka samu hatsari a irin wannan wajen.
Wannan dai yana zuwa ne ƙasa da makonni biyu da aka samu hadarin jiragen ruwan kwale-kwalen da suka yi sanadiyar mutuwar mutane da dama a cikin kogin ruwan Shiroro a jihar Niger, da kuma gaban ruwan Lolo da ke can kan iyakar jihar Kebbi ta Najeriya da kuma jamhuriyar Nijar. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
Allah karimun gani arrahimu shirai dare janna shirai rana dan adam mai wuyan gane hali bin adam mai
to madalla Allah kara kiyayewa. Kuma akan wannan batun ne zamu nemi ku kira ku bayyana muna ra'ayoyinku a shirinmu na gaba, ko wani irin mataki ne za a dauka don kawo ƙarshen irin wannan haɗuran ruwa da ake samu a yankunanmu. Za mu je ƙasar Ghana, inda wato mataimakin shugaban ƙasar Dr. Mahmud Bawumia ya bayyana matuƙar damuwarsa ga yadda ƙasar ba ta cin ɗimbin amfanin sashen noma duk da irin gudunmuwa da sashen ke yi wa tattalin arzikin ƙasar. Da yake jawabi a wurin wani buɗe babban taro a kan aikin gona da kasuwancin kayan noma, Dr. Bawumia ya ce gwamnati za ta yi ƙoƙari wurin bunƙasa aikin noma. Ga Ridwan Muktar Abbas da ƙarin bayani akan haka.
An buɗe wani taron aikin gona na kasuwancin kayan gona na shekara 2017 a nan birnin Accra. Ko da yake ana ɗaukan aikin gona a matsayin ƙashin bayan da tattalin arziki musamman a Afirka, tabbas ƙalubalen samun rance da kuma kasuwanni na hana ruwa gudu a ƙasar Ghana, ƙarancin damar samun taimakon kuɗi na tauye bunƙasar manyan gonaki, domin manyan kamfanonin tattali na ɗari-ɗari na bayar da taimako ga sashen a dalilin tunanin cewa akwai haɗari ko tsautsayi tare da zuba jari fagen na aikin gona. Wannan taro na kasuwancin kayan gonar Afirka da cibiyar inganta zuba jarin Ghana take ɗaukar nauyinsa tare da taimakon USAID, shirin taimakawa tattalin arzikin Ghana wato FinGap a taƙaice, ya ƙuduri aniyar magance matsalolin da fagen ke fuskanta. Jakadan ƙasar Amurka a Ghana Robert Jackson ya ce ƙasar Amurka da shirin FinGap na marawa gwamnati ta cimma shirye-shiryenta musamman na gunduma ɗaya masana'anta ɗaya.
We recognize the important role of agriculture in Ghana's economic development, like the government's planting for food and jobs. This program is a step in the right direction.
Muhin fahimci muhimmancin aikin gona a cigaban tattalin arzikin Ghana, misalin shirin gwamnati na shuka don abinci da aikin.
The United States is committed.
Ƙasar Amurka ta da kufa wurin taimakawa ƙasar Ghana yayin da take shirin tsunduma aikin gona mai girma. Mataimakin shugaban ƙasa Dr. Mahmud Bawumia ya ce shirin gwamnati na matsakaicin lokaci da lokaci mai tsawo, domin farfaɗo da aikin gona ne yadda zai yi sha'awa ga waɗanda ke harkar kasuwancin gonar. Mun yi imani cewa yanzu ne lokacin mu gabatar da wasu ƙudurorinmu ta ƙaddamarwa da zantar da babban shirin aikin gona. In zan buɗe maganar babban shirin aikin gonar, manufarsa zuba jari don cigaba ta yin shuka ayyuka don abinci da kuma aikin yi, ta bayar da takin zamani mai rangwame, irin shuka da sauransu, sai ɗauki harajin kayan aikin gona da na sarrafan kayan gona ɗin, tare da taimakawa ma'aikata da kuɗi da buɗa kwandon abinci cikin ƙasar. A misalin Afram Plains, ta gina hanyoyi da aikin nomar rani.
If you look at the country, you'll see that there are many, many fertile.
In kadubi kasar, zaka ga akwai wurarin shuka masu ni'ima da yawa waɗanda aka ware su. Suna da muhimmin rawa da za su taka cikin kasar. Kenan, in muka sa hankali za mu iya budawa kuma mu kuma inganta aikin gonar haikan. Bankin Duniya ta ce harkar aikin gona da manoman Afirka na da damar ƙirƙiro kasuwar dillolin trillion kan shekara ta 2030 da zaran Afirka ta faɗaɗa samun jari wutar lantarki, fasaha da noman rani. Ridwan Allah Mukhtar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
Mazikal lazima da girma to ya daina sake da noma. Nemi farkon ya da garma faɗaɗa ji kai ta girma kai gona ba.
To madalla a gaida Ridwan Mukhtar Abbas. Kafin mu je ga shirinmu na gaba, ga wannan sakon.
A ƴan tsakanin nan ambaliyar ruwa tana ta ta'azzara. Shin me ke kawo ambaliyar ruwa? Sannan kuma me ya kamata mutane su yi ko kuma su gyara akan abin da suke yi yake da ta'azzara al'amarin? Ga ta bakin shugaban sashin tsara birane da yankuna na Jami'ar Bayero ta Kano, Dr. Aliyu Salisu Barau.
Matsalar a sauyin yanayi. Kowa ya sani cewa a garuruwan da manyan birananmu da ƙananan akwai ƙaranci na magudanan ruwa. Akwai kuma shi kansa matsala ta rashin tsara garuruwa, sannan kuma akwai matsala ta su kansu mutane. Ɗabi'a ta gini akan magudanan ruwa, cike magudanan ruwa da shara, barin magudanan ruwa ba tare da an gyara su ba, wani lokacin zaka iya tare ciyayi sun mamaye su. Su kuma al'umma da yawa sai su saki hannunsu, sai su ɗauka cewa lalle sai gwamnati ce za ta zo ta musu, in ba a yashe ba suna jira. Me kake kana zaune kana hira? Kafin wannan abun ya je gidan wa'annan shugabannin ya shafe su, ba lallai bane ma ya je irin wannan matsala. Kai tuni gidan naka, ko dai ambaliya ta zo ta cinye shi a rushe gidan naka, ko kuma sababin ambaliyar misali ruwa ya je ya jika guri ya zama sanadiyar hayayyafa sauro a wannan gurin, ka zo kana fama da rashin lafiyar malaria ko cuta irin su typhoid, kaga abu ne da mutane su za su yi kansu magani tun kafin gwamnati ta musu.
Dr. Salisu Barau kenan, shugaban sashin tsara birane da yankuna na Jami'ar Bayero ta Kano. Gyara kayanka baya zama sauke mana.
To madalla, waɗannan shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu ƙarfe 10:11:18 kenan na safe a nan DC. Ga shirinmu na gaba.
Ma ba ta garago. Jama'a barkamu da haka, da masu saduwa da ku a cikin wani sabon shirin himma ba ta garago. Shirin da yake tattaunawa da Hafsat Bello dan mai soro, yar asalin jihar Kano a Najeriya, kuma idan masu saurare na biye da mu a cikin shirin da ya gabata, mun tsaya ne inda Hafsat take muna bayanin abin da yasa dewan su da suka zo nan yin karatu ba su son komawa gida Afirka. To Hafsat ta gama muna wannan bayanin kenan, sai lokaci ya muna dan kullun. Yanzu kuma zamu dora ne akan yadda rayuwa take a Amurka a wajen makaranta, wato ba a cikin makaranta ba. Hafsat, yake ga rayuwa a wajen makaranta a nan Amurka?
Kaga anan mutum akwai kasan park a ride da ake cewa inda mutum zai faka motar shi ya hau boss ya tafi duk inda zai je, ko to kullun idan na hau wannan boss din abin yana bani mamaki. Kasan a Nigeria idan za a shiga mota a rinka turereniya kenan, wannan ya sauri ya shiga, wannan ya sauri ya shiga, amma anan ba sai an cewa kowa komai ba, za ka ga kowa ya hau layi, babu wanda yake kokarin ya wuce wani, kowa ya hau layi, kuma sannan a lokaci ɗaya kowa zai shiga motar, kuma kowa zai samu tafiya ba tare da ran kowa ya ɓaci ko kuma an samu wata matsala ba. Haka idan za a sauka, idan motar nan ta tsaya, idan kowa a cikin motar zai sauka, za ka ga daga na gaba wannan ya tashi, wannan ya, babu wanda ake gayawa, kawai sun sani. Sannan ko irin dokar titi ce, za ka ga idan kuma dokar titi abin da yasa za ka ga kowa yana binta saboda ya san saura. Idan baka bi
saura,
ka san ya san saboda in baka ba ka san kuɗin ka ne zai yi ciwo. Ko kuma za a bata maka lokaci idan kana sauri, za ka kawai sauri ya zama nawa, ina son in je wannan wuri a lokaci da tsaya, to an tsayar da kai, an bata maka lokaci, sannan kuma kudin ka yayi ciwo, sai ga to me ya zafi gara kawai in bi yadda suke so din kawai kowa ya zauna lafiya.
Ta yaya kudin ka zai ciyo? Za a kwace ma kudi ne?
A'a, yanzu kamar idan aka ce ka san su suna bada tara. Kamar yanzu aka ce duk wanda ya karya ya wuce danjan mota an samu shi tare da ladari. Ka gani kai kuma duk saurin da kake ai za ka kokari ka tsaya dai ka bari minti 5 dai na wuce akan kawai in zauna in biya wannan tare da minti 5 ta kare ta hana ni kashe wannan kuɗin. To haka ne su suna da tara wace babu wanda zai ce maka yi ko ka bari kai komai a rubuce yake ka je ka nemi ilimi ka sani idan ba kai ba gashi nan za a nuna maka a ce to ai kai ne ya kamata ka nemi ilimi ba wai mu ne za mu rinka tsaye da kai muna gaya maka ba gashi nan a rubuce yake ya kamata a ce ka sani in ba ka sani ba gashi nan ka je ka biya.
To misali waɗanda suke gida suna kallon yawancin waɗanda suke nan ko in ka zo nan kaman ka fi tsare za ka fi tsare ko kuma kai da maganar da'a kaman kun yi hannun riga kin kwana shekaru anan me ke gani ko me zaki ce masu auren mu game da irin wannan masu irin wannan tunanin
gaskiya ni a gani na ni dai a tunani na gaskiya idan mutum ya zo nan ba wai da'a kana nufin da'a ta addini ne ko ku a'a
ta rayuwa ma gaba ɗayan ta
ta rayuwa gaba ki dai gaskiya ni bana ganin mutum zai rasa da'a gai nake ma kamar tana ƙara koya wa mutum hankali saboda me yasa nace tana ƙara koya wa mutum hankali saboda ka zo ne gari ba naka ba baka san kowa ba babu wanda zai taimake ka dole kai zaka taimake kanka kai abin da ya kamata idan ba haka ba ka san cewa babu inda zaka ji nan ba wai kamar gida bane ba inda zaka ce na tafi gurin wannan a'a ya taimaka min a'a wannan yayi kaza kamar gidan haya ne idan kana zauna a ciki ka san sarai cewa idan baka biya ba kwanan da ya kamata a ce baka biya ba yazo za su watsa maka kayanka waje ne su fitar da kai kuma ka san duk garin babu wanda zai ce maka a'a ga wuri nan ka zo ka zauna to kaga dole mutum ya san cewa eh ga abin da nazo yi nan mai da hankali ba wai tsaya ina shashanci ba in zo in yi abin da nayi in ma komawa zan yi in koma idan ma zauna zan yi dai dole dai kaga ni gaskiya na kamar yana ƙara sa mutane su yi hankali ba wai kamar yadda mutane suke tunani ba.
To ya daman samun yin ibada anan
gaskiya yana da wahala yana da tsananin wahala samun yin ibada saboda ba ko ina ne yake da wurin sallah ba ba ko ina ne yake da wurin sallah kuma ka san sallah su biyar a rana ba wai wasa bace ba sai yawanci wani sa'i za ka je wani guri ga baki daya babu masallaci kana kokarin ka nemi wani guri ka dan buye kai sallah kada ka san dai kawai dai ba dai kamar a gida ba gaskiya yana da tsananin wahala sai dai in kawai wanda dai Allah ya bawa iko ko kuma inda kake akwai wuraren yin sallah sosai ko wurin aikin ka akwai masallaci amma akwai makarantun da zaka ga babu masallaci to sai dai ka samu ajin da babu kowa shi ma ka shiga ka dan rufe kana tsoron kada a zo a ganka wata kila za a ce maka a'a kaka kuma yi anan duk da dai ba ban taba ganin wanda aka ce ba kawai dai ka san akwai wannan tsoron a cikin zuciyar mutane.
To ke Hafsa da kika yi a makarantar da kika yi a lokacin da kike karatu?
To shine abin da nake gaya maka akwai makarantar da nayi gaskiya babu wurin sallah. So wani sa'in ina samun ajujuwan da babu mutane da sauri ni wani sa'in kuma akwai ran da zaka ga mutum bai samu yayi sallah ba haka zai tafi gida ya hada azhar da la'asar wani sa'in ma har da magariba. To kaga wannan gaskiya shi ma wani abun dubawa ne sosai. Amma akwai makarantar da zaka ga akwai wurin sallah sosai mutane suna samun su yi ibada su indai har suna da niyyar yi.
Ba wanda zai ce ma wani abu kuma.
Babu wanda zai ce maka wani abu saboda akwai makarantar da 'yan uwana suke zuwa su akwai wurin sallah sosai an ware wa musulmai wurin sallah su
suna yi. To ya maganar abinci kina samun tuwo nan?
Akwai tuwo kam sosai a nan ai dake ka san a inda nake a Houston gaskiya akwai 'yan Nigeria sosai to akwai kantinan 'yan Nigeria kai za ka iya zuwa ka siya duk abin da kake so komai da ka sani za ka samu a Nigeria babu abin da ba za ka samu hatta daddawa. Babu dai abin da mutum ba zai samu ba har su ganyayyakin da ma abinci cikin da ba na Hausawa ba duk akwai to gaskiya wannan bai taba zama mai matsala ba.
Amma dai baki samun kuli-kuli ko zogala?
Akwai kuli-kuli akwai zogal hatta mai tsire akwai wanda yake yi.
Har da kilishi?
Sosai akwai masu yin kilishi duk akwai babu abin da za ka nema ka rasa anan sai dai in baka nema din ba.
To huraha?
Akwai amma gaskiya ba za ka samu wai fura irin ta gida wacce za ka ganta wata ka ga da zafin ta ma an yi ta ba. Za ka samu dai busasshen wacce za ka iya zuba mata ruwan zafi ta dawo ta gaske.
Kash dakta nan Hafsat. Masu saurare yau ma kamar kullum lokaci ya daga mun hannu yanzu Ahmadu Bakwa ta mu Hafsat Bello dan mai soro da Julie Gresham da ta daidaita sautin shirin ni Ladan Ibrahim Ayawa ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah.
To ma jalla a gaida Ladan Ibrahim Ayawa. Kafin mu je ga sakonninku ga wannan sako.
To mai gida a dawo lafiya.
To ko shin mai saurare ya san cewa hadura akan hanyoyin mu na halaka bayin Allah fiye da wasu manyan cututtuka. Shin ka san cewa sama da mutane 3,000 ne ke mutuwa a duk rana ta Allah? Ka san miliyoyin mutane ne ke fama da nakasa sakamakon hadura akan hanya a duk shekara. A saboda ganin yadda za a rage hadururuka akan hanyoyi, sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC ya kirkiro da wani sabon shiri mai suna a dawo lafiya.
To babban mayar Allah kare a dawo lafiya.
Zamu gabatar da wannan shiri ne a shirinmu na hantsi a kowace ranar Talata. Zamu yi kokarin tattaunawa da mahukunta da masu ruwa da tsaki akan zirga-zirgan ababen hawa don rage hadura akan hanyoyinmu. Kada a mance shirin a dawo lafiya zai zo muku ne a shirin hantsi na kowace ranar Talata. Misali karfe 8 na safe agogon Najeriya da Niger, 7 na safe agogon Ghana da GMT. To yanzu kuma sai sakonni da ku aika mana.
Ta fito ne daga Tanimu, Inuwa Zangon Buji da Adamu Habu Umar Inyanga da kuma Sula Ubali Dutse. Suka ce salam VOA Hausa, muna wa daukacin al'ummar ƙasar mu Najeriya munnan cikar ƙasar shekaru 57 da samun ƴancin kai daga Turawa mulkin mallaka na ƙasar Burtaniya. Muna kuma roƙon Allah ya ƙara hada kan al'ummar ƙasar mu ta Najeriya. Hakika matakin da hukumomin yankin Catalonia suka dauka na yin zaben kura'a raba gardama domin ballewa daga kasar Spaniya wani abin Allah waddai ne, domin hakan zai baiwa sauran yankunan kasashen duniya irin su masu rajin kafa kasar Biafra a Najeriya da ma arewacin kamar kwarin gwiwar ballewa. Daga Usman Shitu, mahuta dalibi a Jami'ar Usman Danfodio da ke Sokoto. Tabbas ruwa baya tsami banza, VOA. Hakika wannan ikrarin da wani dan talibi ke na cewa da shine INEC da sai ya rushe jami'ar APC bai zo mana da mamaki ba. To amma fa ya sani cewa duk zakaran da Allah ya nufa da cara ana mazuru ana shaho sai yayi, saboda haka ya koma ya ce wanda ya turo shi cewa jami'ar APC male ce ganin karshen ta sai wanda ya kage ta. Wannan sakon ko ya fito ne daga Sani Kampala, Malam Madori a jihar Jigawa da Umar Faruk mai wanki da guga dunare a tarayyar Najeriya. Salam VOA Hausa, a yau ku ba mu dama mu yaba wa matakin Majalisar Dinkin Duniya na ba tallafin dala biliyan 12 ga ƴan gudun hijira musulmai ƴan kabilar Rohingya na ƙasar Myanmar, da fatar ƙasashen duniya masu hannu da shuni za su yi hubbasa wajen agazawa waɗannan bayan Allah. Wasika daga Adamu Habu Umar Yanga, ƙaramin hukumar Taura jihar Jigawa, da Aminu Adamu Malam Madori. Salamu alaikum VOA Hausa, da fatan kuna lafiya. Muna fatan ziyarar da shugaba Muhammadu Buhari ya kai Maiduguri ta zama silar magance rikicin Boko Haram. Sako daga Mutare Dan Mu'azu, babban kalifan jikan Kande da Aminu Kano mai da Garko da Abubakar Sabiu Sabuwa Katsina. To a ci gaba da aiko da sakonni, mu kuma za mu ci gaba da karantawa.
To madalla, yanzu kuma ga labarai a takaice.
To a takaice, ta yiwu yankin Catalonia da ke kasar Spain da ya jefa kura'ar raba gardamar samun ƴancin kai ranar Lahadi, a lokacin da ƴan sandan kasar suka yi kokarin murkushe masu jefa kura'a ya ayyana ƴancin cin gashin kai a ƙarshen makon nan ko kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu. Charles Bogdaman, shugaban yankin, ya faɗa wa kafar yaɗa labaran Ingila ta BBC cewa gwamnatin yankin za ta ɗauki wani mataki da zara an kammala ƙirgan kuri'u. Yau Laraba, wata kotun ƙasar Turkiyya ta yankewa mutane 34 hukuncin ɗaurin rai da rai a gidan yari, asabar da an same su da laifin kitsa maƙarƙashiyar yi wa shugaba Recep Tayyip Erdogan kisan gilla a lokacin wani yunkurin juyin mulki wanda bai yi nasara ba a shekarar da ta gabata. Cikin waɗanda aka yankewa hukuncin har da manyan jami'an soja masu mukamin janar-janar da anini da aka ce suna da hannu a wani samame da aka kai a hotel ɗin inda Erdogan da iyalansa suke ciki a daren da aka yi wannan yunkurin.
To duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirye-shiryen na wannan lokaci. Sai kuma an jima can za ku ji mu ɗauke da wasu shirye-shiryen, inda za mu ba ku dama ku kira ku bayyana ra'ayoyinku a kan wani irin mataki ya kamata a ɗauka don kawo ƙarshen haɗura da ake samu na jirgin ruwa a Najeriya. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu a sashen Hausa na muryar Amurka, musamman ma Maryam Dauda da ta taimaka muka gabatar da wannan shiri, sai kuma wacce ta shirya kuma ta bada umarni Julie Gresham, da kuma injiniyanmu na wannan lokacin Mr. Vasco, Baba Yakubu Makiri ne ke sallama da ku a huta lafiya, sai kuma a dakaci 'yan shirin yau da gobe.